Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 17 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Daruruwan mayakan Boko Haram sun tsere daga wani dajin da ke arewa maso gabashin Najeriya domin gujewa hararren jiragen sama da tozoji ke kaiwa da kuma ambaliyar ruwan sama da neman mafaka a yankin tafkin Chadi na jamhuriyar Niger. Kamar yadda majiyoyi suka shaida a kamfanin dillancin labarai na AFP. Arewa maso gabashin Najeriya na fuskantar hare-haren ta'addanci na tsawon shekaru 13 da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 40,000 tare da tilasta kimanin miliyan 2 barin gidajensu. Rikicin da ya barke a ƙasashen Niger da Chad da Kamaru da kuma makwabtaka da Najeriya. Inda 'yan ta'addan ke ci gaba da zama a sansanoni a yankin tafkin Chadi da ya mamaye ƙasashen hudu. Majiyar tsaron Najeriya ta ce mayakan Boko Haram na barin dajin Sambisa tun watan da ya gabata saboda ci gaba da fuskantar hare-haren bam a maboyarsu. Najeriya ta kuma samu damuna mai kyau wadda yawanci ta kan fara daga watan Mayu zuwa Satumba, kuma ambaliyar ruwa ta afka kusan dukkan sassan ƙasar. Sassan arewa maso gabashin Ukraine sun fara nuna shaida na mummunan mamayar Rasha a cewar masu binciken da suka sake samun dama bayan hare-haren Kyiv na baya-bayan nan wanda ya samar da nasara. Masu bincike sun sanar ranar Juma'a cewa sun gano akalla cibiyoyin azabtarwa guda 10 da kuma wani kabari mai dauke da gawarwaki kimanin 450 a kusa da birnin Izyum da aka kwato. Jama'ai sun ce har yanzu ba a tantance adadin waɗanda aka kashe a Izyum ba, amma da yawa daga cikin garawakin suna da alamu na karaya kuma an binne wasu da igiyoyi daura a wuyansu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani taro da ya haɗa tsaffan jami'an Amurka na da da na yanzu da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a ranar Juma'a a birnin Washington, an nuna matakar damuwa kan yadda ƙasar Amurka ta koma bayan ƙasar China wajen raya manyan fasahohi da dama da kuma fuskanta wata makoma maras tabbas da sauran ƙasashe za su iya kalubalantar rinjayen tarihi wajen bunƙasa hanyoyin sadarwa da fasahar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Cibiyar nazarin gasa ta musamman ce ta shirya taron ƙoƙarin da tsohon shugaban Google Eric Schmidt ya jagoranta. Manufar da aka bayyana ita ce don tabbatar da cewa Amurka ta kasance a matsayinta. Kuma cikin shiri don lashe gasar fasaha ta tattalin arziki daga yanzu zuwa shekarar 2030 da ke da muhimmanci don tsara makoma mai kyau. Daga mahalarta taron, ra'ayin da ya fi rinjaye shi ne cewa damar da al'ummar ƙasar ke da ita ta lashe wannan gasar na fuskantar barazana. Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan Amir Mashood ya buƙaci al'ummar ƙasashen waje su haɗa kai don samar da mafita ta siyasa don kawo ƙarshen mulkin Taliban. Yana mai bayyana wannan kira nasa a matsayin mafarin wani sabon mataki. Mashood, wanda ke jagorantar ƙungiyar National Resistance Front NRF, mai ɗauke da makamai da ke tayar da ƙayar baya a yankin Panjshir da ke arewacin Afghanistan, ya ce lokaci ya yi da za a yi ƙoƙarin dawo da 'yan Taliban kan teburin tattaunawa. Muna son haɗa kan 'yan ƙasashen waje da kuma faɗaɗa tattaunawa sannan a hankali, har ta kai ga samar da taswirar makomar Afghanistan, in ji shi a wani taro a Vienna. Muna cikin farkon wani sabon mataki, in ji shi. Taron na Vienna ya tattara 'yan adawar Taliban kusan 30, waɗanda galibinsu suna gudun hijira. Ƙungiyoyi da dama da aka kafa a baya-bayan nan a wajen Afghanistan ba su ji daɗin halin da ake ciki a ƙasar ba, in ji Mashood.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Kamar saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana ke cewa kike kawo rabo.
Barka da barka da asuba
barka ka dai Alhaji Baba ya ku makeri da fatan an tashi lafiya
lafiya kalau kai ka kwabi baka shigo wannan zaurin ba
wallahi gaskiya ai ka san yadda abubuwan suke kan muje dan yi balaguro amma kaga gashi yana shigo
wannan gaskiya gaskiya to ya mutanen Sokoto ko Abuja
to mutanen Najeriya zaka tambaya gaba daya
lalle dai kai
yawa duk suna nan kallo hadda na Ghana
gaskiya yasu ba su da cin lafiya kallo yawa to wannan Murtala ko zaka iya dan bamu wani abu da zaka iya cewa shine dauke ba hankali a cikin wannan mako
eh to abin da yafi ja hankali baba shine ka san rasuwar sarauniyar Ingila wadda kusan zaka ga kusan ko ina ma a wuraren tattaunawa a kafatan sada zumunta wato shafukan internet da sauransu kusan shine babban labarin da ya mamaye kafofin ko ina kaga a ce kaman wani babban rashi ne aka yi musamman kasancewar irin dadewar da ta yi akan karagar mulki tun Najeriya ba ta kasa har ta kasance kasa
haka yadda yake da zamani da tsofaffin sarakunan da muka ji labarin su
kwarai da gaske ta kuma zaman da shugabanni da yawa kaga sai dai yanzu lokaci yayi
wato wannan maganar da kake shi ya bayar na tuna kaga a gadan muna da wata kabila mai karfi da wato idan aka ce ba shiryan makoki wannan kabila tana da kokari da ake kira asanti to shine ka san wasu maganar jan ido ne amma wasu kuma su dauke shi kamar wani abin ba'a wata ta fito ta bidiyo take cewa wannan makokin da za a yi na sarauniya tura wannan aka kyale su ba za su yi makokin nan yadda ya kamata ba so tana kira babban sarkin asanti Otunfo ya shiga yayin karbo makokin nan sai makokin saboda za su yi makokin ne
kace to don kuma ka san baba wato ana samun mabambantan ra'ayi ka san akan komai za a sami ra'ayi ya bambanta
gaskiya
wato wannan wasu suna duban wato a cewa an yi babban rashi wasu kuma a suna duban lamarin ne ta yadda ita sarauniya ko kuma hannun da take da shi ko kuma irin rawar da ta taka wurin tun daga sha'anin aikin bauta lokacin da aka bautar da ƴan Afrika da kuma mulkin mallaka wanda wasu suke bayyana ra'ayin cewa da ba don da watakila suka yi wa kasashen mu na Afrika mulkin mallaka ba da yanzu ci gaban kasashen namu ya fi haka
haka inda wannan kan da wannan
na'am to amma kuma a bangare daya kamar da na faɗa ma wato kafafen sada zumunta na internet kamar su fashe nan a Najeriya shi kuma abin da naga wasu suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari cewa to ya tabbatar da fa duk abin da za a yi to ya tabbatar da yana Burtaniya saboda sarauniyar Ingila uwa ce ga Najeriya to haka Najeriya da daga gado ga uwarta da ta zamba mu saboda haka shugaba Buhari zai karbo wa ƴan Najeriya gado su ya kawo musu sannan bangare daya mallan yanzu haka ana rarraba wani turmi a tamfa da yake da hoton sarauniya a kafatan sada zumunta da sunan Ashobe wai mutane na cewa a za a saka kuma alhakikanin gaskiya abin ya wuce kamar nishadi
kawai misali yadda mutum ke tunani haka to
eh an ci ako tawaga da suka ce lalle za su je wurin wannan jana'izar kuma yanzu haka naji wasu sun shirye cewa lalle za su je jana'izar din
to ma dalla sai mu ce Allah kara hakuri kuma Allah sa shi wannan sabon shugaba da zai zo ya taka rawar gani fiye da ma abinda mahaifiyarsa ta yi
to amin summa amin haka muke addu'a baba
to da zuwa naji ka ce akwai wata ta'aziyya da zakai ko wace irin ta'aziyya ce
eh to baba rashi ne za a ce an yi a gidan watsa labarai musamman a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda muka yi rashin daya daga cikin dadaddu kuma wato shahararrun masu shirye-shirye wato Ibrahim Ahmad Isa wanda tsohon shugaba ne na gidan rediyon Rima gabaki daya kare san irin sunan da gidan rediyon Rima na Sokoto ya tun
haka yake kwarai kuwa
NDC ne ake cewa yawa to Ibrahim Ahmad Isa na ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan shi wanda kusan ya fara ne tun daga mai shirye-shirye har ya kai shugaban wannan gidan rediyo kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka wato jagoranci fitowa da shirye-shirye da waɗanda har yanzu suna yin tambari ba wai a jihar Sokoto kadai ba a duk arewa maso yamma musamman shahararriyar wasan kwaikwayon nan ta yau da gobe da kuma zauren mai unguwa wanda shi ne ma ya kirkiro shi kuma shi ne yake zaman magaji a cikin shirin duk wanda ya yi Sokoto da ma makwabtanta ya san da waɗannan shirye-shirye to Allah ya mai rasuwa shekaran jiya ya yi murabus amma kafin murabus ya murabus a matsayin daraktan wayar da kai na ma'aikatar watsa labarai ta jihar Sokoto to kuma sai shekaran jiya dai bayan fama da doguwar jinya Allah ya mai rasuwa so muna a madadin dukkan wato ma'aikatan muryar Amurka muna mika ta'aziyyar mu ga yan uwa da iyalai da dukkan wato yan jama'ar jihar Sokoto dangane da wannan babban rashi da muka yi tare da fatan Allah ya gafarta wa Ibrahim Ahmad Isa
amin kuma
ya kansa Allah ya sa ya huta
Allah ba da hakurin jure wannan rashi
to amin summa amin baba
hankala bari mu shiga kai tsaye a cikin gaisuwar sada zumunci na Abul Yahuce. Daga nan zan faru da wannan sako da ya fito daga Aisha da Iro matan Yusuf mai leda gululu a jihar Bauchi. Suka ce salam VOA Hausa, ku ba mu dama da mu gaida Gambo da Iyani matan Malam Malam mai zanen hula gululu da Amina da Amina matan Kaule Maina gululu da Binau da Rabi matan Salih mai kwakwa gululu da Anti da Halima matan Muhammad Dami gululu da kuma matan Rabiu da Ti mai kayan miya gululu da Talatu ƴar Malaysia matar Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Anti Grace Alihiri Abdu da fatan kula lafiya. Sai kuma wannan sako da ke cewa fili a bar Yahuce, ina gaida barista Sani Adamu Bajoga CSO na gwamnan Gombe da Husaini Dangote Karasuwa da Sani mai lange-lange da kuma Ibrahim SD Kusfa Zaria da Alhaji Muhammad Abdullahi dan kasa Ashaka da Alhaji Haruna wakili Kaigama Jalingo Ashaka da Ahmad Garba Ashaka da Gimbari Muhammad Sangaru da Alhaji Yahaya wakilin Sangaru da Adamu Gadara Sangaru da Dati mai inji Sangaru da Ahmad mai ruwa Sangaru da Lade Bage mai shayi Sangaru da Arke tsohon soja Sangaru da Adamu Isawa Sangaru da yata Umul Khairi Baffa Haruna Bajoga da mahaifina Alhaji Haruna Daba da kuma daukace ɗan kungiyar Bajoga East Consultative Forum daga Baffa Haruna Bajoga. To da fatan kun tashi lafiya.
To baba, bari mu tsallaka, kasan an ce doka daga gida take farawa. Bari mu tsallaka Sokoto birnin Shehu, inda zamu mika gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Aminu Ya'u na bayan UBA, sai kuma Mudassir Binanci da Bilyaminu Umar na Kasari, sai Abdulaziz Mr. Kunya da Hajiya Inno Kofar Marke, sai Abdulkadir Sarkin Hurumi da Sanusi Malami Yar Saki da kuma Aminu Dan Inna mai nika Gandu. Akwai kuma Nazifi Ibrahim Ruggan Malam Shagari duka a jihar Sokoto. Sai a jihar Kaduna akwai Awwal Usman Kaduna. Idan muka tsallaka jihar Plateau kuma gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi da ƴan uwansa Aisha Musa Wada Barkin Ladi da kuma Zainab Musa Wada Barkin Ladi, sai kuma Bashir Tela lafiyar bare-bare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da kuma matarsa Jamila da Fati. Gaisuwar a bar Yahuce zuwa ga Manan Dan Inna Kadisau da JT Love a jikan Duna, sai Usaini Dangote Karasuwa da Salihu Mai Shinkafa Song a jihar Adamawa. Haka kuma ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Shehu Adamu Rijau da Tukur Harka tsohon garin Rijau da Dan Magaji Kafinta Lulu a bodin gajiyar Sokoto da kuma Rilwanu Mai Akwai shi ma bodin gajiyar Sokoto da injiniya mai gero makeri Kwanta Gora, sai Hafizu Balarabe Gusau a jihar Zamfara da kuma Rilwanu Ibrahim London Wuba, sai Baban Yusura Gusau shi ma a jihar Zamfara da Muhammad Salihu Kauran Namoda a jihar Zamfara. Da fatan dukkan su sun waye garin yau lafiya, kuma za a yi karshen mako lafiya.
To murtala, kamar yadda mukan ce, komen kirkin ka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba, a don haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga Mahmud Salu Kauran Namoda a jihar Zamfara. Yace da farko, ina gaida masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na Abul Yahuce, sai kuma mahaifina Alhaji Salu mai gyaran agogo Kauran Namoda da matata Sadiya Badamasi wato Mama Abdulsalam, sai kuma Chairman Abdu Tsohon Masinja na GTC Kauran Namoda da Liman Sani Bigire mai walda Kauran Namoda da Usaini Dangote Karasuwa da Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da Alhaji Nasiru Zona GRA Kauran Namoda da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Lawal Hambali dan Silva da kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kauran Namoda da Baffa Haruna Bajoga, sai kuma Isa Lawan Girgir da Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe da daukacin ƴan kungiyar muryar Talaka Reshen jihar Zamfara. Da fatan suna cikin koshin lafiya. Mai gaishe ku Mahmud Salu Kauran Namoda. To da fatan dukkanin su sun tashi lafiya.
To Allah ya sa haka, amin summa.
Sanni lokaci ne dama an faɗa mu hakunci ai mawadaci ne da shi sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake tayi wai ina zaka je ne kafa kaman da shi gaggawa aiki ce kan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata bamba kwane sarki ne waje yace duk tawawa dagaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙalin zance ne ka faka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma miyar sa na nama ne kowa a duniya da irin baiwar sa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini ne ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina kai tukwici ne mai baka shawaran kiki gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina hakan ai daidai ne to a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na gama gode Allah
baba makeri ina dauke da wata tsaraba amma fa sai kai hakuri
to shi
wannan karon nayi hakuri
to yake
nayi hakuri
na rinka
na kyale bare bare na kyale bare bare su huta tukunna kamin in jiyo gidan in na sake jiyowa gare su to ba za ta yi dadi ba amma dai a ina dan ba su hutu ne dan lokaci labarin da zan baka labarin wani dan gane ne
to
eh kada ji na ku labarin wani dan gane ne
gaskiya turawa afrika
to yanzu dai ko dai su ne dai menene dai yanzu barin ga maka abin da wato wani matashi haka
na'am
saurayi ne matashi sai irin baya zama gida irin haka nan kullun yana wurin yawo nan baya nan ya zama ya ma daina kwana gida gaba daya
ba ma sarki gantaliki nan
yawwa mahaifinsa yayi ya zauna da shi gida to yana ta neman shawarwari dai ranar suna zaune a majalisar su tare da abokanin shi irin ya dan mayamanyanta haka an zama da tawa
Allah sarki
shine sai ɗaya daga cikin su yake ba shi shawara cewa wani ina ga abin da ya kamata shine gaskiya ka aurar da wani in kai masa aure ana tunanin in Allah ya yarda zai abin nan zai yi aka zo aka ce a nemina sai daga so sai ce kai bari ina da iya wani zan baka kuma gaskiya zamu karfafa wannan dangantaka ka san irin mutanen da wuri ka san hatta da abin
kwarai kuwa ba so zubuncin nan ya katse
yawa ina kuma har yanzu sun taso a cikin shi yanzu haka zaka ga in kana cikin irin yankunan karkara zaka ga da wannan an fito da abinci na wannan gida da wannan gida da wannan gida
to haka ne a hada zubuncin nan gaskiya
Nunan ɗaya sai cewa ne bari mu ƙara ƙarfafa zumuncin nan kawai bari abawa ne wanci ya kai shi ke nan ya ne irin kyakkyawa ce ranan ya gaya wa yaron cewa to ana so wanci kana son wanci ya ce yana so kwarai da gaske to ka je ka yi ka nemo kuɗi ka zo ka zo ba wai baban yana so ne dan fara tura shi kan turba kuma haka aka ba shi shawara sai ya fara kawo kayayyaki yana kawo kuɗi ana a sai wannan eh rana ba sai kuma barikin sai ta dan motso shi sai aka fito da wannan abin da wannan abin da ake cewa wai ana samun kuɗi a na'urar a yanar gizo din nan da ake yi yawa to ko dai wani abu ne yanzu ka san ana cewa wai zai fashe in ya fashe zaka ga wai kowa zai yi kuɗi kowa zai
yi zaka abin da ake yi abin
nan yawa to shine sai ya ga to yana son ya sa abin nan kuma an ce lokaci takaitacce ne sai ya ce
muku a gane ka san muna kira wannan abin sakawa
a to
ya hudin nan
shi ne ke so ya saka yawa to shi yake so yana so ya shiga ba kuɗi yake to ina zai samu kuɗin da zai yi wannan sai ya kai ai ya ta kai ya ci tara kuɗi an yi kaya an yi komai kuma an kai gidan wacce shi ne ke zo ce baban shi gaskiya shi ya fasa auren nan yace ka fasa yace to lalle ina tabbatar maka in ba uwayen yarin suka fasa ba kuma kuɗin shi yake so yace to in ba uwayen yarin suka ko titin kuma ba za ka samu ba yace to shikenan bari ai shi sai ya san yadda zai yi sai ya je ya ci wake ya ci abun nan awara ya ci wani abun da ka sai yana burkuta ciki
asha
sai ya ci sai to ya ta akwai lokacin da shi baban shi yakan je aikin yamma so su suka riga baban zauna a auren sai ya zo kawai nan inda suke zaune kawai ya maka sheko ya ta sheka rishi ya ta sheka iska
kai ga bodari nan
ka gane eh ga bodari ka gane to da uban yarinyar da sauran mutanen su kowa ya banza da shi ya yi shiru kowa ya banza da shi ya yi ta yan zage-zagen shi ya yi ta yan wasu kalamai dai wanda za a ce dai wannan yaron ba yaron kirki ba ne don haka mun fata ba shi ɗaya wai shi ne yake tofa shi ne kawai yake tofa ya yi ta shirme shi ba wanda ya tanka shi to da ya ga dai an kyale sai ya zo sai ya yi dan kintaci wajen ɓangaren da surukin nashi yake sai ya sa hannu a gefe haka yake daga nan daga nan har zuwa nan duka Allah ya kwashe muku albarka eh wato shi dai burani dai kaga ya bata uban rai ya fasa auren
a fasa auren
sai uban yawa sai uban yare ya dago kai sai ya kalle shi yace wani yace duk abin da zaka yi kaje kai auren nan sai an yi shi ba a fatawa duk abin da kake je kai ba za a fata ba eh sai an yi shi sai dan gane ya dawo in ga maka sai ga babu uwar bari dole dai ya hakura ya bar wa Allah
to sai je mata ta bayar gaje ke
eh a to kai ku aiki mata da ƴan Najeriya ce ana so ta dan yi masa hankali ne shi yasa aka ce ki wala hada shi da Najeriya kai ka gane ai ka sa ai shugabanci gaskiya ne ai ko kar ku yi abin nan kar ku yi butulci shugabanci gaskiya ne
eh na yadda ka san akwai abin da ake cewa wato taurarin afarka kenan a kasar gada ita ke
yawa
jagoranta ana biyowa baya
a kuma Najeriya ka san amma dai ka san ita ko Najeriya yanzu uwa ce ko ka san Najeriya uwa
ba da mama ba haka burda da daga malama Juni tana daga bana hannu don haka bari mu dakata a dan sai kuma sabon mako yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington muke muku sallama a huta lafiya assalamu alaikum
dan kama shau a rage rigima ba ka da gari ma to da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato dan kama shau bana jan rigima ba abinda idame shi kasan kankan ba kama shau daban yan daɗi kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kudin kama shau mun cinye kudin kama shau ka karba kudin jama'a ka sha shuru babo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shau mugun bawa ba abin da idame ka
Wannan shirin na zuwa ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa @boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya
ba abin da idame ne in zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka ba abin da idame shi oh dan kama shau mun ba dan kama shau bawan Allah shi babu abin da idame shi